meilleure actrice. Tina Turner a pris.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai babaya ko makeri ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 27 ga watan Mayu shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa bayan gwamnatin Buhari ta kashe sama da naira triliyan 14 akan samar da tsaro a Najeriya, to ko shin tsaron ya samu?
Lokacin da suka karfi mulki baka isa ka je masallaci ba, baka isa ka je coci ba, baka isa ka je kasuwa ba, da sauran wurare ba, ma ba mai suna tashi ko ina, kuma dan Boko Haram sun mamaye ko ina. Amma yayin da gwamnatin nan ta zo ta tsaya ta tabbatar cewa waɗannan abubuwa an daina su.
To kamar kowane daren rana Asabar, yau ma muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim ga Almasi Garba. Akwai kuma labaran wasanni na ƙarshen mako da za mu kawo muku, to amma kafin nan ga Mahmud da labaran duniya.
Masarai, assalamu alaikum ga kuma cikakkun labarun. Rundunar sojojin Sudan ta bukaci dakarunta da suka yi ritaya a shekarun baya su mai da kayan sarki domin tallafawa mayakanta a yakin da suke yi da dakarun rundunar gaggawa ta RSF. Rundunar ta nemi tsafin mazan jiyan su miƙa kansu ga sansanin rundunar mafi kusa da su, tana mai cewa hakan wata dama ce ta ƙarfafa ayyukan mayakan rundunar. Amma masu kula da lamura na ganin matakin ka iya rura wutar fada a ƙasar ta Sudan kwanaki kaɗan bayan sanya hannu a kan yarjejeniyar tsagaita wuta. Duk da yarjejeniyar an ci gaba da jin harbe-harbe da aman ababen fashewa a sassan ƙasar ta Sudan cikin makon da ya gabata, sai dai ƙasashen Amurka da Saudiya da ke zaman masu son ido kan aiwatar da yarjejeniyar sun faɗa jiya Juma'a cewa an samu kyautatciyar yanayi ta fuskar mutunta yarjejeniyar daga ɓangarorin guda biyu. Hakan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da babban hafsan rundunar Abdul Fatah Al-Burhan ya bukaci sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya sauya jakadan majalisar da ke aiki a ƙasar ta Sudan. A wata wasiƙa da ya rubuta wa sakataren Majalisar ta Ɗinkin Duniya Mr. Antonio Guterres, babban hafsan mayakan sojin na Sudan ya ce akwai bukatar sauya jakadan na Majalisar Ɗinkin Duniya Balka Fezis a cewar wasu majiyoyi na fadar shugaban ƙasar ta Sudan. Rahotanni na nuni da cewa ƙasar Rasha za ta fara aika makamin nukiliya zuwa Belarus, amma wani babban jami'in tsaro a ƙasar Ukraine ya ce ko kaɗan bai girgiza ba game da hakan. A wurinmu ba sabon labari ba ne, a cewar Mr. Olesi Danilov, babban sakataren tsaro na Majalisar Tsaron Ƙasar Ukraine. Ya ce Ukraine a shirye take ta kaddamar da martanin farmaki da aka daɗe ana sa ran gani a kan dakarun Rasha da ke Ukraine, amma bai fayyace ranar da za su fara kaddamar da martanin ba. Sai dai ya tabbatar da cewa ƙungiyar sojojin Wagner na janyewa daga birnin Bakhmut na Ukraine. Ita ma ma'aikatar tsaro ta Burtaniya a bayanan da ta kan fitar kullum game da yadda al'amura ke wakana tsakanin Rasha da Ukraine ta tabbatar da cewa dakarun na ƙungiyar Wagner sun fara janyewa daga birnin na Bakhmut. A hannu guda kuma shugaban na Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a cewa sannan a hankali ƙasarsa na samun ci gaba ta wajen samar da jiragen yaƙi na zamani domin tinkara ƙalubalen da ke gabanta. A cikin makon da ya gabata ne, wakilan ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki na duniya, wato Amurka da China, suka yi ganawa irin ta ba sabon ba cikin watanni da dama da suka shuɗe. Sakatare cinikayya da kasuwanci ta Amurka Gina Raimondo ta faɗa cewa ganawarsu da takuranta na ƙasar Sin Wang Guangtao game da al'amuran da suka shafi manufofin fitar da kayayyaki ƙetare da cinikayya da harkokin saka jari ta yi armashi ainihin. Kazalika, ministan harkokin kasuwanci da saka jari na China ya yi wata ganawa ta daban da jami'ar Amurka game da lamuran kasuwanci Catherine Tai a gefen taron ministocin harkokin tattalin arziki na yankin Pacific da ke gudana a Detroit, jihar Michigan ta Amurka. tarukan biyu na zuwa ne bayan da shugaba Joe Biden ya alamta farfado da alakar Amurka da China wacce ta samu tasgarotin lokacin da ta harbo wani jirgin balon na China a watan Fabrairu bisa cewa yana shawagi ne na leken asiri a sararin samaniyarta wata babbar alama da za ta ƙara ƙarfafa yunkurin sabunta dangantaka tsakanin ƙasashen biyu shine ko Beijing za ta amince da bukatar Washington kan ganawa ta musamman tsakanin sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da takwaransa na China Li Shanfu a gefen taron harkokin tsaro da zai gudana a ƙasar Singapore a mako mai zuwa. Labarun na zuwa muku ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Faransa sun tabbatar da cewa za su kaddamar da shirin rigakafin cutar mura tsuntsaye da kaka mai zuwa bayan sakamakon gwaje-gwajen da aka yi game da cutar akan agwagi ya fito da armashi. Annobar mura tsuntsaye ta karaɗe gonakin tsuntsaye da kiwon kaji a wasu sassan duniya, al'amarin da ya kai ga babu shiri ba tsammani. Aka kashe kaji da tsuntsaye fiye da miliyan 200 cikin watanni 18 da suka gabata. Faransa na ɗaya daga cikin ƙasashen da annobar ta munana a yankin nahiyar Turai, kuma tana fuskantar barazanar koman wannan annoba tun farkon wannan wata na Mayu, musamman a ɓangaren kudu maso yammacin ƙasar, inda aka yi hasarar kaji da tsuntsaye da dama, musamman ma agwagi, in ji ma'aikatar harkokin noma da kiwon dabbobi ta ƙasar. Jami'ai sun ce a watan jiya an yi odar sinadarar rigakafin cutar ta murar tsuntsaye guda miliyan 80. Waɗanda ake dakon hukumar lafiya ta ƙasar ta tabbatar da sahihancin su bayan gwaje-gwajen da aka gudanar. Sakamakon gwaje-gwajen da bincike zai nuna yadda za a daƙile yaɗuwar cutar a cikin tsuntsaye ko agwagin da aka yi wa rigakafi da kuma yadda za a keɓe dabbobi ko kaji da suka kamu da cutar. Hukumomin na Faransa sun umarci wasu kamfanoni guda biyu mallakar ƙasashen Faransa da Jamus su samar da sinadaran rigakafin cutar masassarar da za a rinka yi wa agwagi. Tuni dai sauran ƙasashen ƙungiyar Turai da suka hada da Netherlands ke gudanar da aikin gwaje-gwaje akan wannan cuta, yayin da Netherlands ɗin ke yin gwaje-gwajenta akan kaji masu kwanci. Ita kuwa ƙasar Italiya na gudanar da nata binciken rigakafi ne akan talotalo.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bayan da gwamnatin shugaba Buhari ta kashe makudan kudade har naira triliyon 14 wajen samar da tsaro cikin shekaru 8 da suka gabata, tambayar da ke da bukatar amsa ita ce shin tsaron ta samu? Ga dai Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana daga birnin tarayya Abuja.
Gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da ke kawo ƙarshen wa'adin mulkinta a wannan mako ta kashe zunzurutun kuɗi sama da naira triliyan 14 a harkar samar da tsaro cikin shekaru 8 da ta yi tana kan karagar mulki. Wannan na kunshe ne cikin wani bayani da ofishin kasafin kuɗi na tarayya ya wallafa a shafinsa na yanar gizo. To sai dai kuma, duk da waɗannan mazajen kuɗaɗe da an ka kashe a hidimar tsaron, har yanzu wasu na cewar tsaron na tangal-tangal. To shin a halin yanzu a iya cewar tsaron ya inganta?
It is no longer news that Nigeria faces numerous challenges in the realm of security.
Babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan, General Loke Irabo, ke bayani a jiya inda ke cewar ba wani sabon labari bane cewar Najeriya na fuskantar dimbin kalubalen tsaro, musamman a wannan yanayi da matsalar tsaron ke daukar wani sabon salo ke kuma caccanzawa, inda ke cewar duk da haka Najeriya na daukar tsauraran matakai don karfafa sha'anin tsaron musamman na cikin gida.
Nigeria took critical steps to strengthen its internal security arrangements.
To shin tsaron ya gyaru? Eya Komodo Babagamawa mai ritaya kwararre ne kan sha'anin tsaron.
Gwamnatin General Muhammadu Buhari ta yi iya bakin kokarinta gurgudan hali. Idan ka duba a da lokacin da suka karbi mulki, baka isa ka je masallaci ba, baka isa ka je coci ba, baka isa ka je kasuwa ba da sauran wurare. Bama bamai suna tashi ko ina, kuma dan Boko Haram sun mamaye ko ina. Amma yayin da gwamnatin nan ta zo ta tsaya ta tabbatar cewa waɗannan abubuwa an daina su, daga sojojin sama na ruwa da ƙasa, DSS
da sauran jami'an tsaro. Wannan gwamnati ta saya musu kayan aiki da jirage da motan kokin yaki ta kuma inganta rayuwar wayannan jami'an tsaro. Saboda haka gwamnatin Muhammadu Buhari ta yi kokari koda ta kashe fiye da 14 trillion ne.
Comrade Said Bello a irin fahimtarsa karan ya kara tabarbarewa ne.
Wannan kudi a banza a kashe saboda kwalliya ba ta biya kudin sabulu. Har yanzu babu inda kake da garanti musamman in ka je hanyar Birnin Gwari, Sokoto, Zamfara, Niger State ko kuma ita kanta North East in ka je Borno, Yobe da sauran gurare waɗanda ma suke rikitar rabin Najeriya ne ma suke ma a ce sun fi karfin Najeriya kuma suna bi suna kashe sojoji suna kashe ƴan sanda suna fasa mujami'u da gurare saboda su nuna cewa ba sa tare da kasar. Babu ta yadda za a yi a ce ka kashe wannan makudan kudi a ce har an samu wani tsageru suna yin waɗannan abubuwan ba tare da an taka musu bulki.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda sabuwar gwamnati karkashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu za ta fuskanci sha'anin tsaron a cikin ƙasa. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, sai a shakata da wannan faifan.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyinsu Musa Usman da Garba Yola kan tarihin masarautar Ilori da alaƙarta da Fulani da Yarbawa da kuma daular Usmaniya. To idan masu tambayoyin da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga Professor Salisu Bala na Cibiyar Arewa House da ke Kaduna, Najeriya, da kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar ku.
Domin daular Usmaniya kuma ta wuce ma sararin fadin inda Najeriya take a yanzu, ka san ta isa ma har mai wurno, har cikin Chadi, har cikin Niger, har wani yanki, wasu yankuna da ke cikin abin da ya shafi Kamaru. To shine abin da nake so mutane su fahimta. Saboda wasu za su yi mamaki su ce haka aka samu daular Usmaniya kuma a cikin Ilorin. To saboda irin waɗannan bayanai na tarihi wanda ba kowa ya sani ba, sai yasa muka ce to yana da kyau a fada da bayanin don mutane su iya fahimta. Kuma ba magana ne ya jihadi ne na kabilanci ko wani abu da makamancin wannan ba, a jihadi ne da ya shafi a fadada shari'a ta musulunci da kuma inganta rayuwar jama'a da kuma kauda zalunci. Domin saboda an zo an samu masarautu, mutane suna mulkar kawunansu da kuma tsari irin na addini da kuma tsari irin na karantarwa. Amma da yake inda aka saba abubuwa suka lalace, sai aka samu wasu kuma suka taso suka zo suka kawo gyara.
Wato
a wannan
yawa. Wato doctor, a yanzu a iya cewa Fulani ne ke sarautar Ilorin kenan ko kuma gamayyar Fulani da ko a sarki za a ce?
Za a ce Fulani ne suke sarautar Ilorin, amma kuma waɗanda suka zo suka rikide suka zamanto a dan Allah ya sa na taba zama da wani basarake ba Fulatani kuma dan yankin Ilorin mai babbar sarauta a wannan ƙasa ta Ilorin. Muka zauna da shi muna bayani, ya ce dukkan su Fulani ne. Ko dai da yawa harshen su ya juya ya koma Yarbanci suke yi.
Haka.
Amma so da yawa za a ga Yarbawa musamman yankunan Oshun, Lagos da sauransu suna tunanin ya kamata a ce Ilorin ta dawo ƙarƙashin yankin yammacin Najeriya. Saboda mafi yawancinsu suna ganin al'adunsu iri ɗaya, ɗabi'unsu iri ɗaya, amma kuma gashi Fulani ne suka zo suka kafa sansani suka kwace daular. To abin na ci musu rai. Shekaru da dama sun sha yunkuri su zo su ce za su faɗa ma daular Ilorin saboda suna su kwace ta. Saboda suna tunanin tasu ce ba ta Hausa Fulani ba, ba kuma ta mutanen arewacin Najeriya ba ne.
To doctor, baya ga ita kanta masarautar, al'ummar garin Ilorin fa Fulani suka fi rinjaye koko ya abin yake?
To yawanci Yarbawa suka fi rinjaye, amma akwai Fulani masu ɗimbin yawa a wannan yanki. Kuma akwai Hausawa, akwai Nufawa, akwai jinsin mutane daban-daban wanda suka zo suka zauna. Kaga tasirin hijira kenan daga wannan yanki a koma wancan yanki, daga wannan yanki a koma wancan yanki, saboda shike tabbatar da tarihin al'umma, cuɗanya da jama'a wanda za su zo da fasahasu da iliminsu da ƙwarewarsu su zo su raya gari, sannan mutane su samu arziki, su samu sana'o'in yi da sauransu. To idan ka ce kai ka takaita a kabila, ka ce kai za ta zauna a wuri, to gari ba zai ci gaba ba. To amma sakamakon zuwan jama'a daban-daban, kowa zai zo da fasahasa da irin iliminsu da irin baiwa da Allah ya masa da irin sana'o'in da yake da shi, to zai zo ya taimaka wurin asasa wannan gari da bunƙasa shi. To kusan abin da ya faru kenan a wato a Ilorin. Mutane daban-daban sun zo sun zauna, duk da dai cewa gari ne wanda asali Yarbawa suka kafa shi, amma kuma sai zamana tasirin mutane waɗanda suka zo daga sassa daban-daban ya sa garin ya bunƙasa, ya faɗa da ya ci gaba.
To da zaka na bayani game da sauran masarautu haka.
Yawwa, abin da nake so in ce a nan shine jihadin Shehu Dan Fodiyo, an san cewa Shehu ya bada tutoci ga masarautu daban-daban. To akwai wurare da aka yi jihadin Shehu Dan Fodiyo wanda labarin su bai zo ga al'umma ba sosai sai daga baya-baya. Misali, an san dai cewa a Adamawa Shehu ya bada tuta ga sarkin Adamawa, aka yi jihadi. Amma akwai ƙananan yankuna da shi sarkin Adamawa ya ba ma tuta, tutoci su kuma suka je suka aiwatar da jihadi a yankunansu, suka dawo ƙarƙashin yankin Adamawa. Haka ya faru a cikin Gombe. Sarkin Shehu Dan Fodiyo ya bada tuta ga sarkin, amma daga baya ya je rarraba ƙananan tutoci shi ma. Aka yi yaƙi a yankuna daban-daban da dama da ke ƙarƙashin daular Gombe, sannan bayan an ci yaƙi kuma suka dawo ƙarƙashin daular Gombe. Haka ya faru a Zaria. Sarki Ya Musa aka ba mu tuta, amma yankuna daban-daban kamar yankin Jama'a da ke kudancin Kaduna a yanzu. Ai, sarkin Haruna Kajuru shi ne sarki Usman Kabin Yabo na Jama'a ya yaƙa. Aka yi jihadi tsakaninsu, aka tabbatar da daula ta Usmaniya a wannan yanki. So haka ya faru a cikin abin da ya shafi daula irin ta Ilorin a zamanin shekara ta 1824. Su ma suka samu wannan izini, sannan suka je suka aiwatar da jihadi a wannan yanki, sannan aka kafa daula a wannan wuri. Sannan daular Usmaniya kuma ta wuce ma sararin faɗin inda Najeriya take a yanzu, ka san ta isa ma har mai wurno, har cikin Chadi, har cikin Niger, har wani yanki, wasu yankuna da ke cikin abin da ya shafi Kamaru. To shi ne abin da nake so mutane su fahimta, saboda wasu za su yi mamaki su ce aka samu daular Usmaniya kuma a cikin Ilorin. To saboda irin waɗannan bayanai na tarihi wanda ba kowa ya sani ba, sai sa muka ce to yana da kyau a faɗaɗa bayanin don mutane su iya fahimta. Kuma ba magana ne ya jihadi ne na kabilanci ko wani abu makamancin wannan ba, a jihadi ne da ya shafi a faɗaɗa shari'a ta musulunci da kuma inganta rayuwar jama'a da kuma kauda zalunci. Domin saboda an zo an samu masarautu, mutane suna mulkar kawunansu da kuma tsari irin na addini da kuma tsari irin na karantarwa. Amma da yake inda aka saba abubuwa suka lalace, sai aka samu wasu kuma suka taso suka zo suka kawo gyara.
Wato
a wannan yin.
Yawwa, wato doctor, a yanzu a iya cewa Fulani ne ke sarautar Ilorin kenan ko kuma gamayyar Fulani da ko a sirke za a ce?
Za a ce Fulani ne suke sarautar Ilorin, amma kuma waɗanda suka zo suka rikide suka zamanto a dan Allah ya sa na taba zama da wani basarake ba Fulatani kuma dan yankin Ilorin ne babban sarauta a wannan kasa ta Ilorin. Muka zauna da shi muna bayani, yace dukkan su Fulani ne. Kodai da yawa harshen su ya juya ya koma Yarbanci suke yi.
Haka.
Amma so da yawa za ka ga Yarbawa musamman yankunan Oshun, Lagos da sauransu, suna tunanin ya kamata a ce Ilorin ta dawo ƙarƙashin yankin yammacin Najeriya. Saboda mafi yawancinsu suna ganin al'adunsu iri ɗaya, ɗabi'unsu iri ɗaya, amma kuma gashi Fulani ne suka zo suka kafa sansani suka kwace daular. To abin da ya yi musu na ci musu rai. Shekaru da dama sun sha yunkuri su zo su ce za su fada ma daular Ilorin saboda suna so su kwace ta. Saboda suna tunanin tasu ce ba ta Hausa Fulani ba, ba kuma ta mutanen arewacin Najeriya ba ne.
To doktor, baya ga ita kanta masarautar, al'ummar garin Ilorin fa Fulani suka fi rinjaye koko ya abin yake?
To, yawanci Yarbawa suka fi rinjaye, amma akwai Fulani masu dimbin yawa a wannan yanki. Kuma akwai Hausawa, akwai Nufawa, akwai jinsin mutane daban-daban wanda suka zo suka zauna. Kaga tasirin hijira kenan. Daga wannan yanki a koma wancan yanki, daga wannan yanki a koma wancan yanki. Saboda shi ke tabbatar da tarihin al'umma, cuɗanya da jama'a wanda za su zo da fasahasu da iliminsu da ƙwarewarsu su zo su raya gari, sannan mutane su samu arziki, su samu sana'o'in yi da sauransu. To idan ka ce kai ka takaita a kabila ka ce kawai za ta zauna a wuri, to gari ba zai ci gaba ba. To amma sakamakon zuwan jama'a daban-daban, kowa zai zo da fasahasu da irin iliminsu da irin baiwar da Allah ya masa da irin sana'o'in da yake da shi, to zai zo ya taimaka wurin asasa wannan gari da bunƙasa shi. To kusan abin da ya faru kenan a wato a Ilorin. Mutane daban-daban sun zo sun zauna, duk da dai cewa gari ne wanda asali Yarbawa suka kafa shi, amma kuma sai zamana tasirin mutane waɗanda suka zo daga sassa daban-daban ya sa garin ya bunƙasa, ya faɗa da ya ci gaba.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Professor Salisu Bala na Cibiyar Arewa House Kaduna, Najeriya, da ke ansa mana tambayoyin da producer mu da kuma injiniyan mu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
To madalla kai da Ibrahim ka Almasi Garba. To yanzu ne zamu kawo muku waƙe a shakata da ita. Madalla, da fatan an shakata da wannan waƙan. Yanzu ko ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
Kwallon kafa na Liverpool Mohamed Salah yake ya ji takaicin rashin samun gurbin buga gasar zakarun Turai a kakar wasa mai zuwa. Salah a wani sako da ya wallafa a shafinsa na social media yace babu wata hujja akan hakan. Rashin samun gurbin ya biyo bayan nasarar da Manchester United ta samu akan Chelsea a wasan da suka buga a ranar Alhamis da ya gabata. A yanzu haka dai Liverpool za ta kammala kakar wasa mai zuwa a matsayin kungiyar ta na biyar akan teburi kenan. nan za ta buga gasan Europa ne. Sujadar Ronaldo bayan nasarar zura kwallo ya janyo cece-kuce. Sujadar Cristiano Ronaldo bayan zura kwallo a wasar su da yayi a ranar Talata da ya gabata wanda anna sai nasara akan Al-Shabab da kwallaye 3-2 ya janyo cece-kuce a duniya. Magoya bayan kwallon kafa na lura da yadda tauraron yayi salon murnar da ba taba ganin wani wanda ba musulmi ba da yin irinta. Walau bayan nasarar zura kwallo ko don wata murna ta daban, Vinicius na ci gaba da samun goyon bayan masoya da abokan sana'arsa ƴan wasa da magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid sun nuna goyon bayan su ga Vinicius a lokacin wasan da suka yi nasara kan Rayo Vallecano a Bernabeu da ci 2-1. Ƴan sandan Spain sun kama waɗanda suka furta kalaman wariya ga Vinicius. Jami'an ƴan sanda a Spain sun tsare mutane 3 da ake zargin su da hannu wajen furta kalaman nuna wariyar launin fata da aka yi wa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Vinicius a lokacin wasan da kungiyar sa ta yi a ƙarshen makon da Valencia. Liverpool ta samu nasarar farko na cin wasanni 5 da ta buga a kasan Premier Ingla bayan da ta lallasa Leeds United da kwallaye ci 6-1. Rabon da Liverpool ta samu nasara a gasar Premier tun bayan lallasa Manchester United da ta yi da ci 7 da nema a farkon watan Maris. A halin yanzu dai Liverpool na matsayi na 8 a gasar Premier Ingla da maki 47, maki 1 tsakanin su da Brighton da ke matsayi na 7. Manchester City ta kebe euro miliyan 40 domin dan wasan Portugal Joao Cancelo wanda yake yi wa Bayern Munich wasa a halin yanzu, a yayin da ita kuma Barcelona ke zawarcin dan wasan mai shekaru 28. City ta shirya musayan Cancelo da dan wasa Bayern da kuma James Jesus Kimchi mai shekaru 28. Marco Asensio ya shirya barin Real Madrid inda yi kwangilansa ta kare a kakar wasar bana a yayin da ya gaza cin matsaya da kungiyar Atlantic Subscription. Yanzu kuwa sai bangaren wasannin gargajiya inda a jihar Kano ake tafka dambe naira miliyan 1 da ake gudanarwa a dandalin damben wasan Ado Bayero na jihar Kano da aka fafata tsakanin karamin arewa wanda ya fito daga bangaren arewa sai kuma karamin kudu wanda ya fito daga bangaren gurumada inda aka gabza tsakani amma an taya canjaras babu kisa kuma aka sake gabzawa tsakanin kaddaran autan dan bonza daga bangaren kudu a rada dan bakude daga arewa shi ma nan aka sake canjaras babu kisa. Haka dai abun yayi ta gudana tsakani. Lado Salis Garba, muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma takaice.
Rundunar sojojin Sudan ta bukaci dakarunta da suka yi ritaya a shekarun baya su mayar da kayan sarki domin tallafa dakarunta a yakin da suke da dakarun rundunar gaggawa ta RSF. Rundunar ta nemi tsaffin mazan jiyan su miƙa kansu ga sansanonin rundunar mafi kusa da su, tana mai cewa hakan wata dama ce ta ƙarfafa ayyukan mayakan nata. Rahotanni na nuni da cewa Rasha za ta aika da makamin nukiliya zuwa Belarus, amma wani babban jami'in tsaro a kasar Ukraine ya ce ko kadan bai girgiza ba game da hakan. A wurinmu ba sabon labari ba ne, a cewar Olesi Danilov, babban sakataren tsaro na majalisar tsaro ta kasar Ukraine. Hukumar Faransa sun tabbatar da cewa za su kaddamar da shirin rigakafin cutar masassarar tsuntsaye da kakar bana bayan sakamakon gwaje-gwajen da aka yi game da cutar akan agwagi ya fito da armashi. Annobar murar tsuntsaye ta karaɗe gonakin tsuntsaye da kiwon kaji a wasu sassan duniya, al'amarin da ya kai ga babu shiri an kashe tsuntsaye da kaji fiye da miliyan 200 cikin watanni 18 da suka gabata. Faransa na ɗaya daga cikin ƙasashen da annobar ta munana a yankin nahiyar Turai, kuma tana fuskantar barazanar koman wannan annoba tun farkon wannan wata na Mayu, musamman a ɓangaren kudu maso yammacin ƙasar, inda aka yi hasarar kaji da tsuntsaye da dama musamman ma agwagi, in ji ma'aikatar harkokin noma da kiwon dabbobi ta ƙasar. Jami'ai sun ce a watan jiya an yi odar sinadarar rigakafin cutar ta murar tsuntsaye guda miliyan 80 waɗanda ake dakon hukumar lafiya ta ƙasar ta tabbatar da sahihancin su bayan gwaje-gwajen da aka gudanar.
Kamar sauraro da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare, sai kuma duk gobe da safe da misalin karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda zai zo a daidai karfe 5 kenan agogon Ghana da GMT. za ku yi wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin shi Mahmud Kwali da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya shirya tare da Bada Umurni da injiniyan mu na wannan dare Mr. Charleston. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.